in mai san tambaya ya bugo a shirin fatawa idan ta shigo ya ji amsoshin ta babu nawa
Maskan Afirka TV kira ko ina fadin duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da wannan lokaci barkanku da sake saduwa da mu a cikin shirin fatawa shirin da ke tattaro tambayoyin da kuke turowa dangane da abin da ya shafi hukunci hukunci na ibada tun tsarki alwala sallah mu'amala zamantakewa kasuwanci sai da sayarwa da ma sabbin matsaloli da ka iya faduwa cikin rayuwar mu duba da yanayin ci gaba da Allah ya bai wa dan adam ta fuskar sifiri haka zalika amfani da kayayyakin na'ura wajen sauwaƙe abubuwa da dama shirin fatawa na yau ya karbi bakuncin babban malaminmu Sheikh Dr. Bashir Aliyu Umar OON babban limamin masallacin Alfuqan dake Kano a tarayyar Najeriya haka zalika kuma malami a Jami'ar Bayero dake Kano a tarayyar Najeriya Sheikh muna maka halaliyar marhabin a cikin wannan shiri
ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ahlan wa sahlan wa marhaba
Assalamu alaikum Allah ya saka muku da alkhairi wannan kafin mu tsunduma cikin tambayoyin masu kallo ana wani yanayi a kasar ta zabe wanda an riga an yi zaben shugaban kasa da kuma ƴan majalisu na dokoki da na dattijai haka zalika kuma nan gaba kadan zaben gwamnoni da kuma ƴan majalisun jahohi na fuskantar al'umma so ko da yaushe a kowane irin hali kuma al'umma na son su ji kira daga malamai da yanayin da suka tsinci kansu wani saƙo ne malamai za su ba su wanda zai iya zama mafita jan hankali ko lallashi da dai sauransu kuma nan za mu buƙaci jan hankali ko da na minti kaɗan ne kafin mu je ga fagen tambayoyi insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين tumuna godiya ga Allah madaukakin sarki da aka yi wannan zabe lafiya kuma aka sanar da sakamako lafiya muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wataala da yasa wato abubuwan da duk ake kararrabi akai na irin abin da ka biyo baya na tashi tashin hankula Allah ya amintar to Allah ya ƙara mana aminci da lafiya da kwanciyar hankali muka gode ma Allah akan wannan ni'ima Allah zai da ƙara mana wannan aminci da muke ciki saboda haka mu ci gaba da godiyar Allah ta hanyar wato komawa ya zuwa gare shi da rube shi da dogaro gare shi da yawan addu'o'i da kuma barin saba masa domin Allah madaukakin sarki ya lullube mu da rahamarsa wanda kuma suka samu wannan jagoranci sai su godiya ga Allah su san cewa wannan abin ya zo musu ne da nasara daga Allah ba da iyawarsu ba ba da kokarinsu ba ba da karfinsu ba ba da dabarunsu ba abu ne wanda yake daga Allah to Allah yana son wannan gabawansa ya yadda cewa abin da duk yayi na ni'ima daga Allah yake wa ma bikum min ni'matin fa min Allah babu wata ni'ima da ta zo muku face daga Allah take to yin wannan yana daga matakin farko na godiya to kuma mutum ya gode Allah sai ya ƙara masa kuma lallai waɗanda Allah ya ba su wannan abu a yi musu addu'a saboda amana ce mai nauyin gaske duk da waɗansu suna ganin abin da za su samu na irin wato kyakkyawan sakamako na office abinda ake cewa privileges of the office ba wannan ya kamata su duba ba su duba su ga nauyin da za su ɗauka domin wannan yanzu sun ɗora wato sun sama kansu wani ƙangi ne wanda ba abinda zai fitar da su sai ya sauke wannan amana sun shiga wani ƙangi ne to ya kamata su fahimci wannan mu kuma mu taimaka musu akan su soke wannan nauyi ta za mu taimaka musu ta hanyar mu taimaka musu wajen soke wannan amana wanda duk aka je yanzu na san ana ta zuwa ana yi ma mutane ana yi ma wanda suka ci sawamu su ƴan majalisa ne ko ƴan majalisar dattijai ko ma su wanda suka samu shugabancin kasa ana zuwa a yi musu murna da sauransu to lokaci ne da an je za a yi musu kyakkyawar addu'a da kyakkyawar fata da kuma a nemi a samu su sanya wanda yake za su zamanto sila tsakaninsu da mutane domin jin koke-kokensu da sauraron ƙorafe-ƙorafensu da kuma sanin irin abubuwan da suke bukata ba su zamanto sun sa kansu a wuri wanda yake babu ni isa zuwa gare su ba domin wannan bala'i ne zai zamanto musu kuma mu gode ma Allah da mu musulmi ya zamanto cewar mun samu abinda da ake yi mana gori da shi akan cewa an samu dan takara musulmi mataimakin sama musulmi wannan abu ne wanda yake wato ba zai taba yiwuwa ba a wannan kasar to har waɗanda suke zo tare da su a wannan kasar suna maganganu marasa dadi akan wannan majami'an su waɗansu ma har da daukan makami suna abubuwa na barazana da cewa wannan zabe dole sai sun nuna ma musulmi da musulunci a wannan kasa to musulunci da musulmi mu ba gaba muke da su ba zaman lafiya muke so zaman da za a yi ma kowa adalci to bai kamata ba ya zamanto irin wannan ana irin su wanda muke zauna tare da su suna irin wannan kallo ga musulmi da musulunci a wannan kasa tamu to mu gode ma Allah da kan cewa Allah madaukakin sarki bai sallada waɗanda za su zamanto ba za su ji kanmu ba ba kuma za su yi mana rahama ba sai kuma mu yi addu'an kan cewa su wannan wanda Allah ya ba su zamanto wanda za su ji kanmu ne ba waɗanda ba za su ji kanmu ba za su yi mana rahama ba mun kasance muna ta addu'a wala tusallid alaina man la yakhafuka wala yarhamuna kar ka sallada akan mu wanda yake ba zai ji tsoronka ba kuma ba zai ji kanmu ba to muna mu roki Allah kan cewa kar waɗannan su gabani su zamanto irin waɗannan sannan kuma kamar yanda mu ci gaba da addu'a kan kamar yanda Allah ya tsallakar da mu wannan na wannan zaben shugaban kasar to wajen gwamnati ma Allah ya tsallakar da mu kuma wanda Allah ya mana zabi ya ba mu wanda yake zamantowa shine zai zamanto ya fi dacewa ga maslaha ga kasa da kuma maslaha ga bayin Allah Allah ya mana zabi Allah kuma ya sa ai zaben lafiya kuma lallai muna jan hankali ga jagororin siyasa kan su guji abin da zai kawo tashin hankali su guji mummunan tanadi domin duk wanda yake da mummunan nufi to Allah ta'ala ya ce wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli duk wanda wato yake mummunan makirci mummunan shiri to ba zai halakar da kowa ba sai kansa mummunan makirci ba zai halakar da shi su nuna ma Allah alheri sai Allah ya ba su alheri Allah ya ce in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum idan Allah ya san alheri a cikin zukatanku to zai ba ku alheri fiye da abin da aka karba daga gare ku saboda haka su dukkan yan takara da mabiyan su sanya alheri a cikin zuciyarsu kada su kullaci shirri na kan cewar za su yi abubuwa na ko ne da take da sare-sare da kashe-kashe mutuna abin da Abdullahi bin Umar ya ce lokacin da ake kokarin yi masa mubaya ya zamanto khalifa da yake lokacin fitina ne ya ce in dai har sanya shi khalifa zai kai ya zuwa ga zubar da jinin mumini guda daya to baya shi da bukatar wannan matsayi amma nan sai ka ga waɗansu suna ganin kan cewar har tutuya suke yi kan cewa sun kashe adadi mutane kaza kafin su tabbatar da kujera ga kansu to wannan irin wannan al'amari na za su kai wannan nauyi a wajen Allah ko mun gani kuma ya kamata a ce sun gani duk waɗanda suka yi irin wannan ya karshen su ya kasance kafa mu manta fa a duniyar nan fa akai Fir'auna a duniyar nan akai Namrud a duniyar nan akai Jabbirawa ya suka kare gashi nan Allah madaukakin sarki ya ce fa akhadnahu akhza azizin muqtadir muka kama shi kuma dake shi dan kwa irin ta wanda yake ubangiji mai buwaya mai cikakken iko to dankar Allah inna batasha rabbika lashadid damkar Allah mai tsanani ce saboda haka ji tsoro musamman da ƴan uwan mu ƴan siyasa musulmi su ji tsoron Allah su tsaya su yi abinda yake zai tabbatar da maslaha ga al'umma baki daya in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum
Allah ya mana jagora Allah ya ba mu ikon aiki da duk abin da ake koyar da mu malam mai tambayar farko zan fara tambayar ne daga birnin Gondo na jihar Kebbi dake tarayyar Najeriya mai tambayar take cewa malam an karantar da mu cewa idan mutum ya yi sallah ya zauna inda ya yi sallah yana addu'a to mala'iku za su ci gaba da nema mishi gafara to malam idan mutum yana idar da sallah sai wani uzuri ya kama shi wanda ya yi magana amma bai tashi a wajen ba kafin ya yi addu'a kafin ya baki atu salihat shin malam mala'ikun za su dena nema mai rahama saboda ya yi magana
yin magana bayan sallah baka yankewar istighfarin mala'iku
na'am
abin da yake yankewar istighfarin mala'iku abu biyu ne kamar yanda yazo a hadisi
na'am
matsawar bai tashi ya bar wajen ba matsawar kuma wato bai yi hadisi ba bai tare alwalarsa ba da isgarihi saboda wannan rihin mala'iku suna cutuwa da abin da yake cutar dan adam wannan warin da zai yi wato ya kamata ya ladabi shi yasa ci yace din nan ba shi da alheri mutum ya kame musamman ko dan saboda ya tsare tsarkinsa wato ya guji irin wannan dan irin wannan shi ne zai hana maka istighfar abinda zai hana maka istighfarin mala'iku kenan da nemawar rahamarsu da suke maka kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu cewa idan mutum ya idar da sallah mala'iku ba za su guce ba suna cewa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alayhi malam yuhdith fihi aw tarwayar malam yaqum aw yu'thi fihi matsawan bai tashi ba ko kuma ya cutar to cutarwar duk da yake wani yana magana ne akan masallaci to amma hatta mace ma a gida wajen masallacinta zai yi wannan wato cutarwar shi ne cutar da abokan zamansa ta hanyar ya yi rihi wanda yake warin zai dami waɗanda suke zaune tare da su to duk abin da zai damu bani adam musamman bayin Allah da suke a cikin masallaci to mala'iku ma abin yana damunsu kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu ibnu adam banu adam mala'iku suna cutuwa daga abin da yake cutar da bani adam
na'am amma saka da alheri kuma tambaya ga bake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ina yi wa malam fatan alkhairi da kuma kuma ma'aikatan Africa TV sai tambaya ta ita ce mai ciki da bata yi azumin Ramadana ba a bara kenan kuma bana ma ba za ta samu ramawa ba shin za ta iya yin ciyarwa Allah ya mai da malam gida lafiya
ita wannan tambaya ko she muna yawan amsawa duk wanda yake da uzuri ba zai iya azumi ba ba zai tafi zuwa ga ciyarwa ba har sai tukuna ya tabbata kanta ba zai taba iya ba zai taba iya yin azumi a rayuwarsa ba wanda ba zai taba iya yin azumi a rayuwarsa ba saboda tsufa ko saboda rashin lafiya da ba zai samu waraka daga da babu ba a kaunar waraka daga gare shi wanda likitoci suka yi shaida cewa ba zai iya azumi ba to shine zai koma ya zuwa ga ciyarwa amma matsawar mutum uzurinsa yana uzuri ne wanda yake zai iya kaucewa kamar uzurin ciki kamar uzurin shayarwa kamar uzurin rashin lafiya duk wannan za su iya kaucewa to idan suka kau to sai mutum ya rama dan haka ba abinda ita wannan za ta yi shi ne ta kirgara nako da nubarar da suke kanta da kuma waɗannan wanda za su zo daga zarar ta samu tazara haihuwa ta samu ko kuma ta samu babu ciki din babu shayarwa tana da karfin da za ta yi azumi sai ta rama waɗannan ranaku wanda suke kanta ba za ta tafi zuwa ga ciyarwa ba sai har idan tukuna ya kai ba zai yi ta yi azumi a rayuwarta ba
na'am Allah ya saka da alheri wannan tana da tambayoyi guda biyu akan da ya zamantakewa take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi mana ina muku fatan alkhairi wannan tambaya ta ita ce mijina ne ya buƙace ni to ina da yarinya jaririya tana kuka sai ni kokarin rarrashe ta shi kuma ya nuna kamar kawai ƙara in kyale ta ta kukan ni kuma sai na kasa yin haka shin malam hakan da nayi ina da laifi tambaya ta biyu kuma ta ce da Allah malam ya ja hankalin maza wani lokaci a wajen mu'amalar aure ta ce kamar nata mijin yakan neme ta ko tana halin rashin lafiya wanda hakan kuma yakan wahalar da ita amma shi ba ruwan shi
eh to dangane da yana ne ya nemi matarsa kuma yarinya tana kuka ta je ta rarrashe ta wannan haƙƙin yarinya din ne kuma shi ma ai ba zai samu ya sake ya samu biyan buƙatarsa ba tare da matarsa idan ya zamanto hankalinta baya tare da ita a lokacin hankalinta yana wajen yarinya da take kuka kuma Allah ya yi uwa mai rahama ce mai jin ƙai ba zai yi ba ta shagaltu da wani abu ba zai yi ta shiga cikin wani abu ba alhali yatta tana kuka tausayi zai hana ta ta yi wannan saboda haka wannan uzuri ne a gare ta don ta jinkirta wajen amsawar buƙatarsa har sai tukuna ta tararrashi yarinyarta sannan ta zo ta amsa ma buƙatarsa wannan uzuri ne gare ta a cikin shari'a tunda ai ya'ya suna da haƙƙi akan iyayensu ya'ya suna da haƙƙi akan iyayensu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi, ita mace wato mai kula ce, mai kulawa ce, an dora mata mai kiwo ce, amana aka dora mata akan abin da ke cikin gidan mijinta da kuma a cikin iyayensa. Saboda ka iyayen amana ne, yana daga cikin kuma kula da amana din abin da zai tsare, abin da zai tabbatar da maslahar su. Kai wannan kuka da ita yarinya take, ko rashin lafiya ne, ko yunwa ce, ko wata damuwa ce. To sannan tambaya ta biyu, don gane da waɗanda suke neman saduwa da iyalansu alhali ba su da rashin lafiya, shi ma wannan gaskiya akwai nau'i na rashin jin kai a ciki, tunda wannan mu'amalar auratayya abu ne wanda yake dukkan ɓangarorin ya kamata a ce sun yi a lokacin da suke cikin nutsuwa da lafiya da buƙatar juna. Amma ya zamanto kanciwa buƙata ta ɓangare ɗaya ce, wannan bai dace da rahamar rayuwar aure ba, bai dace da a ma'rufin da Allah ta'ala ya ce wala hunna mithlu allazi alaihina bil ma'ruf, su ma suna da haƙƙin kyautatawa irin kwatankwacin da ake da haƙƙi a kan su na su kyautata. Don haka idan mace ba ta da lafiya sai a yi mata uzuri, kuma idan rashin lafiyar ya sa ya zamanto kanta ba ta amsa buƙatar mijinta ba saboda rashin lafiya, tana da uzuri a wajen Allah. Saboda shi rashin lafiya uzuri ne hatta a wajen waɗansu ayyukan ibada, hatta a wajen ayyukan ibada a rashin lafiya yana zamantowa uzuri.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba a cikin shirin fatawa ke ita ma dai ta shafi zamantakewar na aure, take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, amma da ina tambaya, ina da ɗaɗan shekara 2.5 ya iya magana sosai, wani lokaci sai ya ce min yana son zai yi bayan gida, ni ina ɗaki, shi kuma yana waje. Na ce mishi to yanzu in cire mishi wando, a ko da ya zo a shi ya fara bayan gidan, ya bata min tsakar gida, ya bata min ɗaki. To sai na ce ni kuma sai na da keshi. Baban ya ce idan na da keshi shi ma sai ya da ke ni, shin abin da mahaifin nan ya yi ya yi daidai? To fargaba ta kawo kuka.
To abin nan, wannan baya daga cikin abin da zai sa miji ya daki matarsa. Baya da cikin abin da zai sa miji ya daki matarsa. To sai dai kuma ke ma idan miji ya ce miki karki da yaro, ai sai ki hakura. Hata ya za ki sa shi har ya kai shi zuwa ga cewa in ya dake, in kika dake shi shi ma sai ya dake ki. Wannan nau'i ne na kin nuna masa tawaye, saboda haka ya yi irin wannan. Mace mai tambaya, halatta mace ta yi ma mijinta tawaye ba, ta nuna masa ƙiri-ƙiri, rashin biyayya ko rashin ɗaukan umarninsa.
Allah ya saka da alkhairi. Sai wani mai tambaya cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, malam idan mutum bai yi zaɓe ba ya yi laifi? Sai kuma tambaya ta biyu, bari mu amsa ta ɗayan to akan abin da ya shafi zaɓe.
To a gaskiya ba za a ce ya yi laifi ba mutlaƙan, kamar kuma yanda ba za a ce bai yi laifi ba mutlaƙan. Da shi dai zaɓen nan wato fardu kifaya ne. Dole ne musulmi a samu su haɗu su yi. Idan kuma ba su tsaya sun yi ba, duk al'umma ta yi laifi. Amma idan suke waɗansu za su ɗauke ma waɗansu. Amma yayin da ya zamanto cewar ana fuskantar ƙalubale na kan cewar waɗansu waɗanda ba musulmi ba sun sha alwashin kan cewa sai sun kada musulmi a cikin zaɓen, a lokacin nan ƙuri'ar kowa na musulmi tana da amfani, kuma mutum ya ƙi yin zaɓe ɗin. Idan mutum ya ƙi yin zaɓe ɗin tare da wannan buƙata da addinin musulunci yake da shi, da al'umma musulmi take da shi ga ƙuri'ar kowa, to a lokacin nan sai ya zamanto ya yi laifi a kan rashin wato taimakama al'ummar musulmi da rashin damuwa da sha'aninsu. Rashin damuwa da sha'aninsu, bayan kuma duk wanda yake bai damu da sha'anin musulmi ba to baya daga cikin su, kamar yadda ake faɗa, duk da yake ana danganta abin a matsayin hadisi amma ba hadisi bane na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma bai halatta ba mutum ya zamanto kanta ba shi da damuwa, ba shi da kulawa, ba shi da kishi ga abin da zai shafi al'ummar musulmi. Kuma rashin zaɓe ɗin yana daga cikin abin da yake nuna wannan, musamman yayin da al'umma take buƙata, take fuskantar barazana, kamar yanzu yanda musulmi na ƙasar nan suke fuskantar barazana akan sha'anin zaɓe ɗin.
Na'am. Allah ya saka da alheri. Sai mai tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ya halatta na sa tulare a cikin idan ina itikafi kamar turaren humra wanda ba wai na shafawa a jikin kaya ba.
Eh to idan turare ne wanda yake zai gusar da warin jiki ba turare ne wanda yake zai rinka tashi ya janyo hankalin mutane ba babu laifi. Kuma idan musamman wajen itikafin in ya zamanto kan cewa wajen mata ne kawai ba maza da mata ba, ba turare ne wanda zai janyo hankalin maza ya motsa musu sha'awar su ba, to babu laifi. In kamar irin dan deodorant nan ne wanda mace za ta fadin ya gusar da warin jikinta, amma kamar shi wanda take fada shi humra din ai shi wannan yana a turare ne wanda yake janyo hankali yake janyo ana jin kanshin sa koda daga nesa ne. To nan gaskiya to wannan mace ta guje shi yayin da za ta je wajen ibada balle sai tana cikin masallaci din wajen ibada.
Allah ya saka muku da alkhairi. Yau maskaro lokaci da zamu bude muku layin waya domin shigowa ku yi tambayoyinku. Kuma yanzu aka kai tsaye muna da Malam Ali Ya'u. Malam Ali, barka da shigowa. Ta mala yana amsawa
akwai
tambaya da shi ba.
Wallahi ya mutu na abu da kyau da kuma na fata wala yake gabatarwa.
Na'am.
Mara ina ne ta kwaya da
annabi.
Ina kuma tambaya ta akan mawali.
Me sai tambayar ta ka
bisani? Kamar idan ke da hakkin mutum ko kuwa da hakkin.
Na'am.
To ai wala ka ta mata
to insha Allah zaka ji amsa insha Allah ko tambaya da amma da safe bayan sallar asuba kenan ko
na'am
bayan sallar asuba
eh ra'a amma ba sallar asuba ne
to insha Allah zaka ji amsa na ganin bari mu sake karanto tambayar rubutacciya guda daya kafin wata waya ta sake shigowa sai mu hada. Wannan mutum da yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ina gaisuwa da fatan alkhairi, ni ne Muhammad Jamil daga birnin Cape Town. To ina ganin Malam Muhammad Jamil mun amsa wannan tambaya ta kana cikin rubutu sabuwa. Na'am, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Na'am, filin fatawa.
Eh, filin fatawa na Africa TV, bismillah.
Na ga da wannan Allah ya ji kira
da. Ya na amsa malam.
Wannan na da wata tambaya.
Bismillah.
Mu ko ba sabuwar wani.
Na'am.
To abu abu na Allah ya kira da. To ma masallaci da yake kun ji ga masallaci da jikin gari ta. Da wasu ana nan gida da sanda da asuwa a kai yi addu'o'i kamar yadda ake salatu ba shi da sauransu. Kuma an yi gara su aka yi wani a sauransu. To ya na nufin in ka shi ka bi sannan asuwa in aka yi da sanda ta shi kawai ka yi ta fiye ka wata hanyar duni ba da sauransu. Ko kuma kawai ka bi masallaci can mai jin kana alisun na ka yi ka yi sallan.
Addu'o'i liman ne zai ce kowa wane ya karanta kowa ya karanta kaza kafa kaza ko kuma dai zai daga hannu ne yana yi ana cewa amin.
Ana cewa a karanta kaza kafa kaza kafa kaza ka yi da sauransu. Liman wani lokaci liman wani lokacin aka kasance ya kasance liman liman bai zo ba kamar wani ɗalibi na aka yi jan lafi wanda shi ma kuma aka shi ma bin shi a yi addu'a.
Insha Allah za ka ji fito mala akai. Ngode sosai. Ngode. Na'am. Malam kafin mu yi sa wannan Malam Aliyu Ya'u yake cewa mutumin da aka yi mishi aihuwa ranar Alhamis da safe wani lokaci ya kamata ya yankan aqiqa yankan shi abin su.
Na'am, wanda aka yi masa haihuwa mafi ingancin magana ta malamai shine ranar 7 ga wata. Saboda haka ran 7 ga haihuwa, saboda haka wanda aka yi masa haihuwa ranar Alhamis da safe zai kirga ranar Alhamis ita ce ranar farko.
Na'am.
Saboda haka ran Laraba
juma'a
ran alhamis
farko
juma'a biyu asabar uku lahadi hudu litinin biyar talata shida laraba bakwai
to wannan ke ganda wannan nake so a yi ne fito
wannan shine abin da jumhurul malamai suka tafi akai
na'am
jumhurul malamai akan haka suke mazhabar malikiya sune suka saba su a wajen su idan akai haihuwar bayan sallar
na'am
in bayan sallar asuba ne to ba za a kirga da ranar haihuwar ba saboda haka wannan tunda yake ranar alhamis ne da safe ba za a kirga da alhamis ba sai a fara girgawa da ranar juma'a
na'am
juma'a daya asabar biyu lahadi uku litinin hudu talata biyar laraba shida alhamis bakwai
na'am
to yanci anan mu haka yake idan kuma kafin sallar asuba ne to sai a kirga da ranar alhamis din saboda haka in ranar alhamis in ranar dare ne daren alhamis kafin sallar asuba
na'am
in kafin sallar asuba to sai a kirga da rana sai a kirga da ranar alhamis sai ya zama to kamar kaulin jumhur su ma sai ya zama to an yi ranar laraba za a yi suna
na'am
bambancin kawai yana zuwa ne akan sallar asuba
na'am
idan bayan sallar asuba ne a wajen malikiya to ba za a kirga wannan ranar ba saboda haka sai ya zama to ran alhamis aka haihu to ran alhamis za a yi suna amma inda daddare ne
laraba
za a yi suna
na'am assalamu alaikum wa rahmatullah
Assalamu
alaikum Malama Aisha me ce ce tambaye ki
Wannan tambaye mun tambaye a kan shi ne da aka yi na so malam ke mun rancen bayani a kan da asan da fadi ne Don mutum da ce yana yi da mu to rana kuma da yasa kada ne kan shi ya yi sallah asuba da ruba sai ya yi sallah asan da fadi mun ko kuma lokacin ya komi
to insha Allah za ki ji karin bayani
sannan kuma sai malam ni ce wannan bayan an da jami'in malami ta yi da addu'a da samun karuwa to lai cikin yiwuwa Allah na hamdu da na adda ce ya ce ma ya ce ma nan kuma ya ta yi da addu'a
a raba lafiya amin insha Allah
to insha Allah lafiya
to mun gode sosai malam Aisha mun gode sosai na'am amma nan tambaya ta biyu da ta shigo wani ke cewa ya tare a sabuwar anguwa ina fahimta kuma yana sai ce masallacin da yake kusa da shi idan aka idar da sallah ana yin addu'a bayan sallah ta jama'a bayan nan kuma a zauna a yi ta zikiri da salati din na wazifa sai ke cewa to malam mutum zai iya ana gama sallah ya tashi ya ficewar shi ko kuma ma'ana ina jin wal Allah yana sai ce ko zai iya zama ko
ya zauna a
ko ya zauna bai yi addu'ar ba ko kuma ya hakure tafi masallaci da yake
nesa
amma kafin mu an samu akwai waya da take shigowa yanzu assalamu alaikum warahmatullahi malam najib
sai ina tambayane game da auction
aha auction na
auction
eh na
eh kamar da akwai auction din da halatta ta
to kayan company ko gwamnati ayi gwanjan su ko na'am ko na office haka dan ba da misalin kai wanda kake tambaya akai mana
kamar ce da an yi zane haka ya ta kaci sun ke dinga yana kamar saka farashi wanda yana sa wanda ya farashi ran ke wani mata yi ce a ce an jawa da wanda ya sa kuɗi mai yawa haka amma kuma auction din ya zama na kudin sadaka za a yi
da su. Amma kuma misali mai aka zana misali bishiya kaza da sauransu duk.
Amma yanzu da nan ƙasar Ka'aba ta.
To insha Allah za ka ji ƙarin bayani akan auction din da insha Allah za ka ji ƙarin bayani. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mun gode sosai malam Najib.
Shi wannan mai batun masallaci ya tare a sabuwar unguwa masallacin da yake babu ka'ida a kan masallacin da zai je na kusa da shi ya kamata ya je ko kuma na nesa bal koyaushe ma masallaci ya yi nesa da shi ya fi lada amma kuma shi kansa masallacin da yake kusa da shi akwai fa'ida a kan yin sallah a ciki saboda ƙarfafa danƙon zumuncin makwabtaka wanda ake sallah tare da su wanda suke makwabtan masallaci kuma shi ya riga ya zamanto makwabcin masallaci saboda kusancin sa shi kansa ya kulla dankon dangantaka da zumunci tare da su abu ne wanda yake ana son sa to sai dai kuma abubuwa da ake wanda yake suka saba abin da yake shine sahihiyar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yanda ake yin sallah din shi kansa wannan abin la'akari da shi ne to amma maganin wannan ba kaurace ma masallacin ba yana zauna a cikin masallacin kuma Allah ya bashi hasken ilimi har sai ya kai ya zuwa ga zai iya tasiri akan su kan a canza yaya zai yi idan aka yi idan da sallah bai dace ba su addu'o'in da suke yi da ta jam'i a ce a karanta kaza kada ya bi su akan wannan tunda wannan abu ne wanda yake malamai sun yi inkarin sa akan cewa yana daga cikin bid'a kamar yadda yake sahihin magana a mazhabar Imam Malik rahmatullahi alaihi sabanin mazhabar su Imam Shafi'i da suke ganin babu laifi a yi irin addu'a a tare bayan sallar farilla a mazhabar Imam Malik bid'a ne wadda take ba a son a yi bid'a makruha to abinda yake haƙi a kansa a lokacin yayin da ake wannan shi sai ya tsaya ya yi azkar ɗinsa na bayan sallah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo a cikin sunna kada ya bi su kan ayi addu'ar da shi ya tsaya ya yi tasa addu'ar amma kada wai su tasu addu'ar da suke wadda take bata da asali ya sanya shi ya tashi ya fita daga masallacin saboda a cikin tashin sai fita daga masallacin zai kubtar ma da kansa istighfarin mala'iku da suke masa in ya ci gaba da zama da kuma yin addu'o'i da suka zo na sunna saboda kai tsaye addu'o'in sunna shine daidai kuma har Allah ya kai lokacin da zai zamanto wato ana samun da ƙara wayewa da ana da ƙara samun fahimta da sani wanda har zai sa a bar abubuwa irin waɗannan abubuwa waɗanda suke wato ba su da asali a cikin sahihiyar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam
na'am Allah ya saka da alkhairi yanzu akwai tambayar malama Aisha da take cewa tana son cikakken bayani akan abin da ya shafi rakatan alfajiri da kuma ta kasa tambayar kan cewa dai idan rakatan alfajiri ta kubce ma mutum ya makara daga sallar asuba ya bi
ito ita rakatan alfajiri ta daga cikin sunnoni ratibai ma'anar sunnoni ratibai waɗanda sunnoni da ake so mutum ya dawwama akan su wanda in har sun kubce masa ma zai rama su annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalatta yace surata atil fajr innan khairun minad dunya wa ma fiha sun fi duniya alheri da abin da ke cikin duniyar baki daya idan mace ta tashi ta yi jinkiri tana jin tsoron makara ba ta yi rakatun alfajr ba to idan lokacin da ya rage mata kafin rana ta fito ba zai kai ta yi rakatun alfajr ba ta samu raka'a farko ta sallar asuba in lokacin ba zai taya zuwa ga haka ba to sai ta hakuri da raka'atul alfajr sai ta yi sallar asuba amma in har za ta iya samun raka'a uku kafin fitowar rana bayan ta yi alwala ta sa kayanta ta fuskanci alqibla abinda ya yi mata na sauran lokaci zai yiwu ta samu raka'a uku raka'a biyu raka'atul alfajr raka'a farko ta raka'ar sallah raka'a daya raka'a farko ta sallar asuba to sai ta yi raka'atul alfajr sannan ta yi sallar asuba idan kuma lokacin ba zai kai haka ba sai kawai ta yi sallar asuba sai ta zauna bayan sallar asuba in rana ta dago sai ta rama raka'atul fajr na
Allah ya kare alheri amma na Najib da ya yi tambaya akan auction sai na ce ya dan ba da misali na bangaren da yake so me za a ce mai akan
auction ya daya daga cikin hanyoyin ciniki wanda shari'a ta yarda da shi shine ake ce masa bai'ul muzayada bai'ul muzayada ciniki wanda ake kari a fitar da haja a ce gashi nan zaka sayar da ita ga wanda kudin sa yafi na kowa to ya halatta da sharadi biyu sharadin farko ya zamanto babu najash a ciki najashu shine wanda yake shi ba shi da bukatar saya ya zo ya rinka ƙara kudi dan ya rudi mutane wani lokaci ya zamanto da haɗin bakin shi ne sayarwa dan koren sa ne sai ya rinka ƙari domin a ɗaukaka
farashi
to in aka yi wannan in aka tabbatar kan cewa an samu wannan a cikin cinikin auction ɗin to za a ɓata cinikin ko kuma a ba ma shi wanda aka cuce shi ya zamanto yana da khiyar kan cewa wannan ƙarin da aka yi sai a rusa shi ya zamanto an sayar masa da ita akan abin da yake shine kimarta a kasuwa a sharadi na biyu kuma ya zamanto babu wato babu cuta babu nufin cuta kan cewa yayi niyyar yayi option yayi bai'ul muzayada din ne domin wato domin ya cutar da da bayin Allah da abin da yake akwai cuta a ciki na shari'a ba a yadda da shi ba to in ya cika wannan sharadi ba halatta a yi irin wannan ciniki nau'i ne na hanyar nau'i ne na ciniki wanda aka yadda da shi a cikin musulunci akwai cinikin muzayada akwai cinikin munaqasa akwai cinikin musawama akwai cinikin murabaha ta hanyoyi ne na ciniki duk shari'a ta yadda da su
Allah ya saka da alheri ya saka da sai mu bude wa masu kallon domin shigowa sabbin tambayoyi amma kafin nan bari mu rage wasu daga cikin rubutattun tambayoyi da suka shigo ana kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan kun wani lafiya ina yi wa dukkanin ma'aikatan Africa TV 3 baki ɗayan su fatan alkhairi sannan kuma mu tsamu gaisuwa ta zuwa ga babban malami Dr. Bashir Aliyu Umar ina masa fatan alkhairi kuma Allah ya kara masa rayuwar sa albarka baki da daga Yahya Ahmad Muhammad to malam Yahya Allah ya saka da alkhairi dan gida ne shi ma na'am sai mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu malam ina muku fatan alkhairi tambaya ta ita ce idan ina sallah na raka'a daya na tashi na karanta Fatiha sai na manta ban yi sura ba ya zan yi injara
eh idan a raka'a ta biyu ka manta ba kai sura ba idan har kai ruku'u to sai ka wuce ta sallar taka ka ci gaba da yin sallar taka ka bar sura ka bar tsayuwa domin sura to sannan idan kai ta hiyar karshe kafin kai sallama sai kai sujada qablas salam wannan shine mazhabar malik a cewa idan mutum ya bar sunna guda biyu to sai ya sujada qablas salam sabanin sauran malamai a mazhabar imam ahmad da imam shafi'i ita wannan sunna ba sai an yi mata sujada qabli ba babu komai tunda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mutum ya kwana abin da ya sauƙaƙa gare shi na alqur'ani to kuma in ya karanta fatiha shikenan ko bai karanta sura ba ba za a buƙace shi ga yin sujada qabli ba amma dai abinda yake mafi ihtiyabi shine mazhabar imam malik saboda annabi sallallahu alaihi wasallam inda sunnata yanda yake yin sallah raka'a farko da ta biyu yana karanta fatiha da sura baya tsallakewa ya zama ya karanta fatiha kawai saboda haka a nan wajen saboda karfin wannan sunna da dawwama annabi sallallahu alaihi wasallam akan ta idan mutum ya barta bisa rafkanwa to sai ya sujada qabli kamar yanda ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya bar wani abu na sunnoni a cikin sallah na wajiban sallah sunnoni su ne wajibai a wajen sauran malamai yana yin sujada kafin sallama yana sujada qabli
na'am sai sakar alheri to malam mun fara samun wayoyi sun kara shigowa bari mu amsa da wannan tambayoyi assalamu alaikum wa rahmatullahi mun Nafisa assalamu alaikum ummu wa alaikum assalam a rage sautin talabijin a jimu ta waya wa alaikum assalam wa rahmatullahi Maman Nafisa a rage sautin talabijin a jimu ta waya mana.
To, na maka da.
To, bismillah ita mbeki.
Ya ina wannan ya gajiya.
Alhamdulillah lafiya kalau.
Ina wa malam fatin mun
sai. Amin. Amin. Amin.
To, Allah ina so a ce mun ce da nomo mana ina da dan ya ma wanda nake so ne mun bayani da mana don Allah
to sai ki bar lambar ki a control wajen wanda suka dauki waya suka hada mu da ke insha Allah sai ku yi magana da su to mun ga duk to ya ni Allah sosai na saka alheri a cikin tambayoyi da suka shigo bari mu dan duba wanda suka shigo da dan dadewa wannan ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka muku da alkhairi Na assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah saka muku da alkhairi malam menene hukuncin namijin da ke nuna wa yaransa cewa uwar su ba kowa bace a gurin su har ya kai idan uwar ba ta nan sai ya dinga zaginta a gaban yara kuma akwai ma karami kuma karami daga cikin su yana jansa gefe yana yin shi tambayoyi dangane da mahaifiyarsu ko kuma idan ta saka su aiki sai ya ce karatu za su yi kuma ba lokacin koda ba lokacin karatun su bane.
Wannan ai yana bukatar aladaptar da shi. Wannan uba ne wanda yake tozata tarbiyar ƴaƴansa. Ta yaya za a yi ya wanda ita ce tafi haƙƙi akan su bisa shi. Uwa ta fi haƙƙi akan ƴaƴanta bisa uba. Amma kuma ya zamanto yana nuna ma ƴaƴa wato su zamanto marasa biyayya, marasa girmamawa. Ya zuwa ga mahaifiyar kuma ai cutar su yake. Kuma irin wannan shine idan wato irin wannan ya kamata in akwai hizba a wajen a kai shi ƙara wajen hizba ko a kai shi ƙara wajen limamin garin don a ja kunnansa a yi masa faɗa a ladabtar da shi akan abin da yake yi don wannan ɓarnaci abin da yake yi da kuma cutarwa ga waɗannan ga tarbiyyar waɗannan yara. Bai dace a matsayinsa na uba ya yi wannan ba kuma ya ji tsoron Allah domin Allah zai tambaye shi akan waɗannan yara waɗanda suke ƙarƙashinsa. الرجل رائع في بيته ومسؤول عن رعيته متن نمجي واتو مكياييني جدنسا كما ذا اتنبيه شاكي كيوانسا جدنسا يحق دا ايانسا دا ايالنسا ولكن جزء ران الله اكن وانا امانا دا الله يدنك اهننسا كده يتوزر تتربية سو يباتا فتانون سو دا مهيب يسو.
نعم الله يساك دا الخيري اقوي ويا دا تكيزر مؤك الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
نعم معلم عائشة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عائشة في كتاب الأول.
نعم بسم الله معلم.
يا وانا بسمعك تقول لي ومانا أي بعدين مين كين ديبا. كم بعد أنا
أصلا نعم.
بعدين مين كين ديبا.
yayi magana akan fitan lokacin sallah ne shi mala daga zarar rana ta fito lokacin asuba ya kare to idan ya zamanto kafin ki gama raka'a ɗaya rana za ta fito akan haka mallan ya bada amsa
to sai kuma kan ta sallar wallahi ita ma
na'am
yaushe ne ita kuma ina lokacin ta ita ma
to insha Allah ku zaki shi insha Allah ku zaki shi mallam Aisha addu'a ga manta ba karshen shiri za yin Allah ya yarda aha to ya insha Allah to muna godiya. Sai a cikin rubutun tambayoyi da suka zo har yanzu akwai mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina gaida babanmu Professor Bishir Aliyu Umar, ina roƙon alfarma, ina neman addu'a daga wajen mala. Allah ya buɗa mini, na samu aiki don na yi aure, na gama karatuna amma har yanzu ban samu aikin ba. Kuma har yanzu ban yi auren ba, don Allah mallam a taimaka min da addu'a, na gode. Allah ya saka da alkhairi. Bari mu amsa mamun Ruqayyah sai mu da. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum
assalam.
Lafiya kalau mamun Ruqayyah. To mun gode ku. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Akwai tambaya? Na'am.
I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
abinda zaki ma raƙayya daga dan da ta haifa na ƙarshe din ba zuwa lokacin da ta rasu an kai shekara nawa a wajen aifuwa ta rasu na biyu a wajen aifuwa na biyu to amma a aifuwan yayan shi ne ta fara shan azumi na aifuwa na uku ne ta rasu to awanni ne ta fara shan azumi to a na biyu ne ta sha azumi to daga na biyu zuwa rasuwanta tunda kin ce rasuwanta yanzu shekara bakwai idan yaron ya kai shekara sha biyu to mu ce daga aifuwan shi zuwa rasuwanta shekara nawa shine lissafin da ake bukata a wajen ki yanzu shekara biyar tsakani to kuma a shekara biyar din nan tayi ta fama da rashin lafiya duka kusan a jere ana samun sauki kowane shekara tana sha to shi ne na gamu ba su ji na'am to za ki ji amsar da malam zai bayar za ki ji amsar da malam zai bayar to bismillah na'am yaro ya ya riga kuma ya ba su shi to da sannan zaki ji mu zaki ji mu san insha Allah daga ta kyautar da wani bangare na'am to zaki ji hukuncin daga Borno ko Yobe to insha Allah zaki ji amsa daga wajen malam amin ya rabbal alamin amin amin kuna ganin masu waya sai zama wannan ce waya karshe da zamu amsa ba sai an saka wata waya ba dakta akwai wanda ya nemi addu'a amma za mu dawo mishi tambayar ta farko akan wanda ake bi azumin nan
wanda ake bi
azumin da mafanci ta samu sauki ne ba ta rama ba
wato shi kauli biyu ne na malamai akan wanda take da azumin ramadan a kanka shin waliyanta za su rama mata ko ba za su rama mata ba mazhabar imam shafi'i da imam ahmad za a rama mata mazhabar imam malik ba za a rama mata ba kuma sun dauki hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu akan azumin bakanci wanda ya mutu akwai azumi akan sa waliyinsa zai yi masa azumi wannan akan azumin bakanci ne amma azumin farilla ba a rama wa mutum azumin ramadan wannan shine masabar imam malik kuma shine mafi inganci da shi ne nake fatawa akan wannan matsala saboda haka tunda azumi ne wanda yake na ramadan wanda har ba tai ba kuma wanda daga ciki ba uzuri wanda take da uzuri saboda rashin lafiya kamar ramadan din karshe da take ba ma ta samu tayi ba saboda uzurin rashin lafiya saboda haka bayan ramadan din ta rasu abinda dama wajibinta ba shine kwanakin ramadan din ba tunda ba ta da lafiya wajibinta fi ayyamin ukhar wadansu ranaku to ba ta samu ayyamin ukhar ba naga tana da uzuri wajen Allah jalla wa ala amma wadancan sauran azumi wanda yake ta sha ya kamata a ce ta azumce su to wannan al'amarinta yana wajen Allah jalla wa ala akan azumin da ba ta rama ba in Allah madaukakin sarki ya so ya yafe mata in kuma Allah madaukakin sarki ya so in tunda ba ta da uzuri akan wannan Allah madaukakin sarki ya kamata akan wannan amma baya daga cikin azumin da wato waliyin mutum zai rama masa wannan shine abinda yake mafi inganci kuma shine zabi wajen fatawa dangane da tambaya ta ta biyu ta karshe akan
ya an ba yaran ta kyauta
bayan an ba ma yaran ta kyauta
taron
ficewa ba za a karba ba wannan rantsuwar da take kuskure ne saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban kyauta saboda ka ta hana ayyan ta kyauta wannan in dai ba tana gudun cewa za a yi mata gori za a yi musu gori bane ko akwai wata cutarwa ko kuma kyautar da aka bayar tana ganin kan cewa wato dukiya ce wadda ta yi ko rashawa ce ko kuma ta zo daga masdarin kuɗi wanda ta san cewa tabbas wannan kuɗi ne na haramu to wannan shine za ta tsaya akan rantsuwarta amma in kawai saboda tana ganin ba ta so ne kawai ai masa kyauta din ai musu kyautar saboda ko ba ta so ya zamanto tana jin nauyin sa ko makamancin wannan to wannan kaga ya ci karo da kuma fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana karban kyauta idan aka bashi to kuma idan mutum ya rantsuwa akan cewa ba zai yi abu ba wanda yake kuma shari'a ta zo da sabanin sa a wajibin da yake akan sa shine ya kafara yayin wannan abu to ni kuma a cikin wanda na fahimta na wannan tambayar ta ta in dai ba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da na ambata ba wanda za su sanya ya zamanto kan cewa ta karɓan kyautar in kawai ta karɓan kyautar ne saboda wannan rantsuwar da ta yi ta kafara akan rantsuwarta kuma wannan kyauta ta karɓa ta ba ma yaranta babu laifi kuma in ta ce ta yi kyauta da wani abu daga cikin wannan kyautar saboda dukiyar yaya din a mallakar su ita ma ai mallakar ta ce tana da haƙƙi ta yi ma'rufi akan wannan dukiyar idan ya zama to kanta ba abu ne wanda yake zai cutar da su ba kuma su kansu sun zama to mabukata ne to za a kaddamar da bukatar su akan bukatar ba ma waɗansu amma dai wanda ya yi wannan lallai kafara akan wannan rantsuwa da ta yi
zama kamar mata na ta karɓi kyautar don shi ma ya rantse ne sai ita ta haƙura da ta rantsuwar ta karɓa
to ai shi ne sai ta kafara akan rantsuwar ta yi ta ci da miskinai goma ko da tufatar da su ko kuma ta yi azumi uku
yamma malama Aisha addu'a take neman Allah ya sauke ta lafiya shi kuma wannan bawan Allah da ya kammala karatu aiki bai samu ba kuma ba ya auren ba ana da burin shi kuma mai addu'a Allah ya bashi mace ta gari
to Allahu salli ala Muhammadin wa ali Muhammad ita Aisha Allah ya bata Allah ya soke ta lafiya Allah ya bata zuriya tayyiba shi kuma wannan dan uwa da yake neman aiki Allah ya buɗa masa kofofin falalarsa da shi da dukkan sauran samarinmu wanda suke fafutukan neman aiki suna kokarin samun hanyar cin abinci muna roƙon Allah ya buɗe musu kofofin falalarsa Allah ya azurta su neman aure da yake Allah ya sahale masa ya sauƙaƙe masa ya haɗa shi da mace ta kirki hakanan sauran ƴan uwa samari masu neman matan aure Allah ya haɗa su da matan aure na kirki mata zawarawa da budurwai masu neman mazajen aure Allah ya haɗa su da mazaje na kirki kuma Allah ya shiryar da su ya albarkance su da abokan zamansu kafa gida wanda yake na musulunci na sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
amin Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa wannan kokari da kuke na karantarwa a mizanin lada kuma masu kallo abin da yake na ashirin fatawa a madadin dukkanin wanda suka bada gudunmawa ta bayan fage da masu nuna shirin kai tsaye a kafafun mu na social media da yin gabatar nake cewa ku ci gaba da jin Africa TV da ko Joshua assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
daga shirin fatawa daga malam mai na addinin musulunci ma da gari
bin mai san tambaya ya bugo a shirin fatawa idan ta shigo ya ji amsoshin ta babu nawa
daga shirin fatawa daga malam mai na addinin musulunci ma da gari kuma tsokuta da shirin fatawa daga malam mai na addinin musulunci ma da gari